Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Baba Yakubu makerin ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Talata 15 ga watan Nuwamban shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Maryam da kanon labarai.
Shugabannin kungiyar G20 na kasashe masu karfin tattalin arziki a duniya sun fara tattaunawa a yau Talata a tsibirin Bali na kasar Indonesia, taron da ke fuskantar rarrabuwar kawuna sakamakon yakin Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yau Talata cewa tsagaita wutar ainihi za ta faru ne idan Russia ta janye dukkan dakarunta daga Ukraine, tare da maidawa Ukraine ɗin ikon iyakokinta. A yau Talata, rundunar sojan ruwan Amurka ta faɗa cewa ta gano tan 70 na man makami mai danzami da aka boye a cikin buhunan taki a cikin wani jirgin ruwa da ke kan hanyar zuwa Yemen daga Iran.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa kungiyoyin kare haƙƙin dan Adam da 'yan jaridu sun yi suka game da taron da NBC ta yi akan wasu gidajen talabijin guda biyu akan yada labaran ƙarya akan Tinubu.
Hukumar NBC ta dora akan wannan gidan talabijin, ina da ta danyi azurfafi saboda gidan talabijin din ya fito guru-guru, ya bada hakuri, ya bawa wanda aka yi wa laifin hakuri, kuma shi wanda aka yi wa laifin hakuri bai ce bai hakura ba.
Za ku kuma ji tattaunawa da wakiliyarmu Zainab Babaji daga birnin Jos, inda ake kaddamar da yakin neman zaben jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Kana muna kuma dauke da rahoto akan abinda masana tattalin arziki a Najeriya ke cewa matakan da gwamnati ke dauka su ne ke karya lagon naira a gaban dalan Amurka. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafi da shirin noma wanda Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar. Kana za ku ji kaɗan daga ra'ayoyin da ku masu sauraro ka aiko mana ta hanyar email. To amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya kashin farko.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugabannin kungiyar G20 na kasashe masu karfin tattalin arziki a duniya sun fara tattaunawa a yau Talata a tsibirin Bali na kasar Indonesia, taron da ke fuskantar rarrabuwar kawuna sakamakon yakin Ukraine. Shugabannin za su fitar da wata sanarwa inda galibin mambobin kungiyar za su yi Allah wadai da yakin da Russia ke yi a Ukraine, a cewar wani babban jami'in gwamnatin Amurka a wani taron manema labarai da safiyar yau Talata. Ina tunanin za ku ga yawancin mambobin G20 sun fito fili sun yi Allah wadai da yakin da Russia ke yi a Ukraine, kuma suna ganin yakin Russia a Ukraine ɗin a matsayin umul aba'isan babban matsalar tattalin arziki da jin kai a duniya, a cewar jami'in da ya nemi a saka ya sunansa. Sanarwar da ake sa ran fiddawa a ƙarshen taron a wannan makon, an tsara ta ne ta yadda za ta nuna cewa kungiyar za ta mai da Russia saniyar ware, a cewar wani jami'in kungiyar ta G20. Sai dai ba a san yawan kasashen da za su rattaba hannu a sanarwar ba. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yau Talata cewa tsagaita wutar ainihi za ta faru ne idan Russia ta janye dukkan dakarunta daga Ukraine, tare da maidawa Ukraine ɗin ikon iyakokinta. Da yake magana ta bidiyo a taron shugabannin kungiyar kasashe 20 na G20 a birnin Bali, Zelensky ya ce jinkirin kawo ƙarshen rikicin na nufin ƙarin mace-mace a Ukraine da kuma ƙarin barazana ga duniya. Na tabbatar da cewa yanzu ne lokacin da ya kamata a kawo ƙarshen yakin Russia, a cewar Zelensky. Kalaman shugaban na Ukraine na zuwa ne bayan ziyarar da ya kai a birnin Kherson a jiya Litinin, birnin da aka 'yantar a baya-bayan nan, inda ya faɗa wa sojojin Ukraine cewa ƙasar na a shirye don zaman lafiya. A yau Talata, rundunar sojan ruwan Amurka ta faɗi cewa ta gano tan 70 na man makami mai linzami da aka ɓoye a cikin buhunan taki a cikin wani jirgin ruwa da ke kan hanyar zuwa Yemen daga Iran. Wannan shi ne karan farko da aka kama wani abu a ƙasar da ke yaƙi tsawon shekaru, yayin da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma ta wargaje. Rundunar sojan ruwan ta ce adadin sinadarin ammonium perchlorate da aka gano za a iya amfani da shi a matsayin man makamai masu linzami da ke cin matsakaicin zango fiye da 12, makaman da 'yan tawayen Houthi na ƙasar Yemen da ke samun goyon bayan Iran suka yi amfani da su wajen kai hari akan dakarun da ke kawance da gwamnatin kasar da kasashen duniya suka amince da ita, da kuma hadakar dakarun da Saudiya ke jagoranta da suka goya masa baya. Ga dukkan alama kokarin sake samun makamai na zuwa ne a daidai lokacin da Iran ta yi barazana ga Saudiya da Amurka da sauran kasashe saboda zanga-zangar da aka kwashe watanni ana yi a kasar ta neman hanbarar da tsarin mulkin addini na Iran. Tehran ta zargi kasashen ƙetare maimakon al'ummarta da ke bayyana takaicinsu da tunzura zanga-zangar wadda ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 344, aka kuma kama mutane 15,820 a yayin da ake ci gaba da kokarin murkushe masu zanga-zangar. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan, kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da 'yan jaridu sun yi suka game da taron kuɗi da hukumar NBC mai lura da kafofin yaɗa labarai ta yi a kan gidajen talabijin na Arise da Channels da ake zarginsu da yaɗa labaran ƙarya a kan ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC mai mulki Ahmed Bola Tinubu. Babangida Jibrin daga birnin Eko ya aiko mana da ƙarin bayani.
Wannan suka da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da na 'yan jaridu suka yi wa hukumar ta NBC ya zo ne a daidai lokacin da hukumar ta NBC ta ce taron gidan talabijin na Arise TV naira miliyan 2 da gidan talabijin na Channels shi ma naira miliyan 2 dangane da bada wannan rahoto, wanda daga bisani gidajen talabijin din musamman ma dai na Arise TV ta nemi afuwa game da labarin bayan da hukumar zabe ta ƙasa ta bayyana cewa labarin kanzon kurege ne. Babban darakta a kuma Transition Monitoring Group na SISLAC, Comrade Awal Musa Rabsarjani, ya bayyana matakin kungiyar a hirar da na yi da shi.
Wannan tara da hukumar NBC ta dora a kan wannan gidan talabishin na da ta danyi a zurfafi saboda gidan talabishin din nan ya fito guru-guru, ya ba da hakuri, ya ba wa wanda aka yi wa laifin hakuri, kuma shi wanda aka yi wa laifin hakuri bai ce bai hakura ba. Saboda haka ne ina ga cewa wannan hakuri da aka bar tun da an yi shi a fili kuma ba wai a boye ba, kuma sannan gidan talabishin din nan ba su suka kirkiro da wannan ƙaryar ba. Ina ga cewa sa wannan tarar da aka yi an yi azurfafi, kuma wannan ba shi ne zai kawo ko kuma daidaita yanda gidan jaridu da 'yan jaridu za su ringa abin da yake ya dace ba.
Shi ma bankaransa shugaban cibiyar yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma shugabanci na kwarai Mr. Adepo Adedira ya bayyana rashin jin daɗinsa game da matakin da hukumomin suka ɗauka a kan gidan talabijin na Arise, inda ya bayyana cewa tamkar riga malam masallaci ne, musamman ganin cewa tuni gidan talabijin na Arise ya nuna alhininsa tare da neman afuwa ga Bola Ahmed Tinubu game da wannan labari da ya buga tare kuma da janye shi. To, kowane mataki kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ke ɗauka da ilmantar da 'yan jaridu da kuma faɗakar da su akan kaucewa rahotanni ko labaran ƙarya. Ga dai Comrade Awal Musa Rabsarjani na kungiyar SISLA.
Muna kokari mu ga cewa mun ba wa su ma gaba ɗaya 'yan jaridu da gidajen jaridu shawarar kan cewa su yi bincike sosai akan duk labaran da za su bayyana, saboda suna da muhimmanci idan suka faɗi labaran da yake akwai kuskure, to ya dace su sauri su cire wannan labari ko kuma su ba da hakuri kamar yadda wannan gidan talabishin ta yi. Amma a ce za a kuma ci wannan tara ɗin ne na gaba an yi shi ne don a kawo ko kuma a kawo wato ladabi ko kuma a tabbatar da kan cewa gidajen jaridu sun yi abin da yake dace, ba kawai wata dama ce da ake so watakila daddan kwafi gidajen jaridu a Najeriya.
Tuni dai jam'iyyar APC wanda a yau take kaddamar da yakin neman zabenta a jihar Plateau ta gabatar da kukanta ga hukumar NBC tare kuma da bukatar da ta ɗauki mataki na hukunta gidan talabijin na Arise da kuma Channels kamar yadda Dele Alake da ke ba da shawara akan harkokin 'yan jaridu a kwamitin yakin neman zabe na jam'iyyar ta APC ya bayyana. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
To, madalla gaida Babangida Jibrin da wannan rahoto. Kada shafa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Jihar New South Wales da tafi yawan al'umma a ƙasar Australia na fuskantar gagarumin ambaliyar ruwa a yau Talata. Kafofin yada labaran ƙasar sun faɗi cewa hukumomin garin Forbes sun ba da sanarwar gaggawa ta kwashe mutane daga yankin saboda kogin Lachlan yana cika fiye da yadda hukumomin yankin suka yi zato. Dama makonni biyu da suka wuce aka fidda sanarwar a fadda mutane daga garin na Forbes. An yi hasashen ruwan kogin Lachlan a garin Forbes zai kai mita 10.8 a yau Talata. Haka zalika akwai kuma gargaɗin gaggawa da aka fadda a wasu garuruwa da ke kusa da kogin na Lachlan, ciki har da Yugora da Molong. A kan titunan babban birnin India New Delhi, masu cunkoson jama'a, mazauna birnin na nuna damuwa akan yadda yawan jama'a ke karuwa cikin sauri da kuma yiwuwar samun karancin ayyukan yi da abinci. Wannan na zuwa ne yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa yawan al'ummar duniya zai kai ko ma ya kai biliyan 8 a yau 15 ga watan Nuwamba, kuma India za ta maye gurbin China a matsayin ƙasa mafi yawan al'umma a duniya a shekara mai zuwa. Rahoton ya yi nuni da cewa a shekara mai zuwa India mai yawan jama'a biliyan 1.412 za ta zarta China mai yawan jama'a biliyan 1.426. Rashin aikin yi zai karu kuma a saboda haka za a samu karuwar sace-sace da fyaɗe da kuma kisan kai. Wannan duk yana faruwa ba haka birnin New Delhi yake ba shekaru 5 da suka wuce. Yawan jama'a ya karu sosai a cewar Madhusmita Biswas, mazaunin birnin New Delhi.
Da Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu sake waiwayan rahotannin mu. A yau ne ake kaddamar da yakin neman zaben jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, inda wakiliyarmu a birnin Jos Zainab Babaji ta halarci taron, inda ta mana ƙarin bayani a daidai lokacin da muke shigowa dakin watsa taro wasa shirye-shirye.
Beto, kamar yadda ka sani yau ita jam'iyyar APC tana kaddamar da yakin neman zaɓenta nan a jihar Plateau, sannan kuma tun dai da safe al'umma suka fara tururuwa. A yanzu haka ma muna filin wasa na Rampam ne inda ake kaddamar da wannan. Jama'a sun taru daga jihohi daban-daban na ƙasar nan, shi kuma mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shi ma ya samu zuwa da sauran kusoshi na jam'iyya, inda ya zuwa yanzu dai ana ta kan jawabai ne. Yanzu da za mu yi magana da kai shi ne shi shugaban ƙasa zai fara wato nashi jawabin kenan. Musamman abinda ya fi ɗauke min hankali shi ne yadda 'yan shiyan Arewa maso gabas, wato ta wajen jihar Borno da Taraba da Adamawa, su suka fi tururuwa. Wato yawansu yanda ma wani ne yake gaya min yace motoci sun kai kusan 300 waɗanda aka taho da mutane a nan Jos domin goyon baya, saboda kasan shi mataimakin ɗan takara ɗin Kashim Shettima kenan daga can jihar Borno ne. Saboda haka yawancin waɗanda na gani a filin nan kamar kusan za a ce 'yan Arewa maso gabas ne a nan gurin.
To kin ce talaka sun zo wurin sosai, me kike ji suna faɗi game da wannan taro da kuma abin da suke so su ga sabuwar gwamnatin APC ta yi musu?
To na tattauna da waɗansu mutane da yawa gaskiya, yawanci sun koka ne saboda yadda yawanci akan yi irin waɗannan tarurruka na yakin neman zaɓe. Su shugabannin nan za su yi ta musu alƙawura, amma wani lokaci sai ka ga wani lokaci akan samu sukan kwatanta a samu ci gaba ko kuma su aiwatar da wannan alƙawuran da suka yi, amma wani lokaci sai ka ga har su zo su gama zaman mulkinsu ba a taɓa ba. Musamman wayanda suke karkara, akwai wani da na yi hira da shi ya ce shi yana daji ne kuma bai taɓa zuwa irin wannan taron ba, bana dai ya ce bari ya zo ya ga abin da ake yi. Ya ce amma ƙauyensu tun da suke ba ma asibiti, idan asibiti ya wuce na wato ajere a ce bari a ba da ɗan maganin kila ko zazzaɓi ko wani abu, wanda in an ce za a yi gwaji ne na jini ko wani abu, to sai dai sun taho har nan cikin Jos. Kuma gaskiya gurin da yake maganan da nisa da Jos, ya ce to an sha kullum lokacin siyasa za ka ga yan siyasan nan ba su je su yi ta musu alƙawuran cewa to za mu zo, amma ana gama zaɓe ba sa ƙara ganin wani kuma ba sa ma sanin ta hanyar da za su je masu nemi wane ne za su zo su mishi kuka a kawo. To irin waɗannan ne su talakawan da na tattauna da su suka ce suna fatan ganin za a samu sauyi musamman a wannan karo.
To bari mu baki lokaci ki je ki saurari abin da shugaban kasa zai faɗa saboda ki da daki ga muna a shirinmu na gaba. To sai a biyo mu a shirinmu na gaba domin jin abin da ya kaya a wurin wannan taron da aka gudanar a gaishe ki Zainab. To yanzu kuma duk da cewa Naira ta fara farfadowa daga faduwar warwar da ta yi a cikin makonni biyu da suka gabata har ta kai Naira 910 bisa dala 1 wanda a yanzu aka samu farfadowa da kaso 20.8 Naira ta koma 720 bisa kowace dala 1 da ake gani wato a daidai wannan lokacin. Amma duk da haka masana tattalin arziki na ganin cewa salon da aka dauka a kasar shine ke karya lagun darajar Naira. Daga birnin Abuja wakiliyarmu Halima Abdulrauf ta aika mana da ƙarin bayani.
Alƙalmin kididdiga daga kasuwannin canjin bayan fage na biranen Abuja, Lagos, Kano, Port Harcourt da dai sauransu sun yi nuni da cewa a halin yanzu ana sayan kowace dala akan Naira 720 zuwa ƙasa, lamarin da bai yi tasiri wajen rage tashin farashin kayayyakin masarufi a kasuwannin cikin ƙasar ba. ‘Yan Najeriya dai na kokawa a game da yadda ba a iya samun sauki a bisa farashin kayan abinci a kasuwa ko da an samu sauki a faduwar darajar Naira, kamar yadda ake gani tun ranar Litinin da ta gabata da Naira ta samu ƙarfi akan dala daga 805 zuwa 720 a yanzu. Waɗanda al'amarin ya shafa kama daga iyaye mata masu ƙanana da matsakaitan sana'o'i sun bayyana cewa
sunana Lami Sumayya Murtala. Gaskiya wato shi wannan al'amari na canje-canjen kuɗin nan ya jawo mana mu musamman mu talakawa da mu iyaye mata da muke zaune a gida. Ko mu muke cefane ko ba mu muke cefane ba, hakika mun tabbatar da cewa abubuwa sun canza mutuƙar gaya. Musamman din wani lokaci mu za mu je kasuwa ni ce fane kuma muna zaune a gida mu ba yara abinda 200 za ta maka, to yanzu sai ka hada 400.
Fitacce ɗan kasuwa a fannin abinci da sarrafa kujeru Laila Al-Othman ta ce
duk wani wanda yake zuwa kasuwa ya san cewa yanzu komai ya hau. Tumatir yau a ce miki 17,000, gobe a ce miki kwando ya koma 25,000, shanu daga kana sayan shi 400 ya koma 800. Abin ma baka ma san me zaka ce a kai ba. Kawai dai a halin yanzu gaskiya kawai we moving needy, the reason why har yanzu muke tafiya saboda ma'aikata ne, kowa yana nidin wani abu da zai kai gidan shi, ba wai din wani riba muke samu ba. A gaskiya a halin yanzu akwai mawuyacin hali na masu business da suka shiga, especially mai sai da abinci. To su ma kuma yan Najeriya duk wanda ka ƙara wa farashi shi ma the same salary yake dauka, ba wai kudin shi ta ƙaru ba ne, komai ya ƙaru masa. So at the end of the day zaka zama kai baka da ma customer, baka ma san ya zaka yi dealing da business ba kullum ba. So kawai dai yanzu duk abin da aka samu shi yake koma kan business, in har ya ci gaba gaskiya nan da watanni kaɗan mutane daiwa za su rufe business.
A dandalin sada zumunta na Twitter, ‘yan Najeriya na ɗaura alhakin faduwar darajar Naira akan shugaban babban bankin ƙasar. Mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Malam Baba Yusuf ya ce
shi matsalan taɓarɓarewar Naira a ƙasar Najeriya to za a yi la'akari da abubuwa ne fiye da ɗaya. Maganar gwamnan babban bankin Najeriya bai san abin da yake, kuna ganin wannan abu ne da za mu aje shi a gefe, abu ne da ake cin hanzili ga gidan kowa. Duk wanda ya ɗaga kai hanga zai ga rana ta fito. Amma babban abin da yake karya lagon kuɗin ƙasa kamar Naira a Najeriya da kuma ƙara ɗaukaka darajar dala shine salon tattalin arziki na wannan lokaci. Na biyu, dogaro da muka raja a kai kusan kashi 90% ko 80% na kuɗin shiga na ƙasar Najeriya daga ɓangare ɗaya yake zuwa ɓangaren man fetur. Kuma shi wannan man fetur ka cokan ɗinsa idan muka saida shi ba ma tatarsa a nan wanda muke amfani da shi, sai an kai shi ƙasar waje an tace shi an samu fetur an samu kananzir da sauran, sai a sake dawowa da shi a ce za a saida shi a Najeriya. To mafita ita ce wala Allah idan gwamnati za ta sake zama a sake lalakati akan yanda za a fito wannan magana.
Tun dai gwamnatin Najeriya ta babban bankin CBN ta fara ɗaukan matakai da take ganin za su taimaka wajen farfado da tattalin arzikinta da kuma ɗaga darajar Naira, kamar sauya launin kuɗaɗenta wato Naira 200, 500 da ma 1,000. Lima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulrauf da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ku ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa da babban sakataren hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Adamawa, Dr. Muhammad Aminu Suleiman, inda ya fara yi wa wakilin mu Lado Salisu Muhammad Garba bayani kan irin matakai da ya kamata a ɗauka don magance wannan matsala ta ambaliya. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, za mu ɗora inda muka tsaya.
Akwai matakan da lallai an sa hannu akan za a yi su. In an yi waɗannan dinnan zai dan sauwaka wannan abun nan tsalan nan. Kamar yanzu an ce za a yi wani madatsa a gujen dasin Hausa dinnan wanda ake kira buffer dam, wanda girman sa ma ya ninka na kamaru din, sabili da in sun sake ruwan su a can, ruwan wannan madatsan na dasin Hausa zai tare wannan ruwan sai ke ta sakewa a hankali. In an tare kuma ka san za a yi abubuwa da yawa da shi, za a iya noma, za a iya kiwo da sauransu,
za a daje fi tsubi da dutse daya.
To sa'annan kuma in ka dubi yanayin kogin Benue, kogin nan gabaɗaya ya cika kogin. In ba an samu an yashe ba, lalle in an samu an yashe kogin Benue, za wannan din nan za a samu sauki a ambaliyan. Ruwa dewa zai tsaya a ciki, ba zai kawo wannan ambaliyan ba. Kuma abinda aka kasa ganewa mu ci Adamawa, Najeriya gaba daya, yau Allah da ikon sa, an samu saukin matsalan Lagdo Dam din nan, kusan kashi 30 zuwa 40 ko fiye da haka na masifan ambaliya a Najeriya, lai an samu saukin sa. Domin zan iya tunawa 2012 lokacin da muke ta fafatawa da ambaliya nan, an sake ruwan lokacin Najeriya nan 26 ga watan Agusta na 2012. Muna ta fama, makwabtan mu Taraba nan ya fi sati biyu muna ta fama a nan ƙauyukan mu, ibin mutane mu fitar da duk kai dai wahalan duniya, ba san cewa abun nan muna cikin wahala ba.
Sanda
ruwan ya wuce daga nan ya tafi, yana wucewa suka so makuka, Benue ya je cinye musu garuruka da ƙauyuka. Da ya je kogi sai ya zo ya haɗu da abun nan Ribaneja, ya zama worst. Da ya gangara nan ne ake ta kullun lissafin ambaliyan 2012. Ka ga an yi solving na Adamawa din nan, automatically an samu sauki a waɗannan. Kamar ba a learning lesson daga abin da ke faruwa. Wannan abun ya faru 2012. Gashi bana 2022. Ya zo ya sake abun nan. Wallahi mallado, na fi sati biyu ina kuka a nan. In yi kuka, gwamnatin jihar Adamawa ta yi kuka, amma can ba su san abin da ya faru ba. To kaga yanzu da ruwan ya wuce, kaji kukan da ake ta yi a ƙasar nan. Na sha gaya musu kuma a matakin jiha, in an kira mu ko meeting a Abuja, na sha gaya musu. Muddin an samu an yi solving problem na ruwan nan na Adamawa, hanyar Labdo din nan, ba shakka an samu solution 30 zuwa 40 ko fiye da haka na masifan ambaliya a Najeriya.
Tunda ai in ya fito daga Lardun yana da inda zai tsaya
sosai, dole sai ya je ya haɗu da teku. Don haka duk waɗanda suke kan hanyar nan za su jikkata. Mu za mu soma samun wahalan kuma. Da zarar mun soma ɗin, maimakon da su su yi tanadi na ƙaurarwa su ƙaurar, hanyoyi da ya kamata su bude su bude da sauransu, amma kullum ba a lanin lesson. Sai a zauna ana jira sai ya wuce wajenmu, ya gangara wajensu, sai kuma abun ya zama abin da ya zama.
To ranka da data duba da cewa lokaci yana daga mana hannu, su gwamnati waɗanda za mu iya cewa za su iya taka rawa 100% cikin kawo ƙarshen wannan matsala, musamman gurin wannan batu gini da kai wanda za a yi a yankin ɗasin da ke karamar hukumar Fufore, wace shawara za ka ba su ne domin ganin sun yi wannan aiki cikin gaggawa?
Alai Lado, wato yanayin abun nan mutane ne kamar da na faɗa. Wannan abun nan in an yi, ka tuna fa biliyoyi da ake kashewa sanadiyar ake salwantawa sanadiyar ambaliyan nan, da an yi channeling kuɗin nan, da tuntuni an gama wannan an samu saukin wannan abun nan dinnan. Sa'annan kuma in an yashe wannan kogin Benue dinnan, wallahi kamar da nke gaya ma, amfaninsa ba nan kusa yake ba sam-sam da kake tsammani dinnan. Don sanda muka tashi muna yara, jiragen abun nan ruwa suna zuwa suna tasowa daga Lagos su zo Lokojet ɗin daga Lokojet su zo har nan har su wuce Garwa ana international route ne na trade kasuwanci akwai in ka je Numa akwai John Hall a inda ake kamar tashan jiragen ruwa karamin tashan in ka zo bakin kogin Benue ɗin nan akwai kagan an samu wannan ɗin nan bakin wannan noma da za a yi da kama kifi da za a yi za a samu saukin sufuri irin kayayyaki manya-manyan kayayyakin nan masu nauyin gaske masu bata hanya
wanda ba sai sun bi saman titi ba
to kaga za a kawo su ta ruwa sa'an nan kuma zai rage barnan banditry kamar ko arm robbery hanya da sauransu ai da wuya ne a samu wanda zai shiga ruwa ya je ya tare jirgin ruwa na wanda ke dauke da kaya zai wuce sa'an nan kuma za a samu international trade tsakanin Nigeria zuwa Kamaru za a samu hanyoyi da yawa in shiga da yawa amfanin yana da yawa mun so mu lissafa su kala ilado gaskiya zamu yi ne muna lissafa su kuma ba mu kare su
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin babban sakataren hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Adamawa Dr. Muhammad Aminu Sulaiman da kuma wakilin ma Adamawa Lado Salisu Muhammad Garba sai kuma Jule Ladas Gresham da ta daidaita mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC
kuma da Allah gaishe ka yanzu ku ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Umma Forever Gashuwa tare da Adam A. Adam kuka ce kalama da shugaban kuma NDLEA a Nigeria Brigadier General Muhammad Buba Marwaye na alƙawarin shiga kafar wando ɗaya da fitaken haramtattun ƙwayoyi a Nigeria yayi daidai sai kuma ra'ayinki Nunu Sani Yunusari mai cewa hakika ci gaba da kai harhare da wasu bata gari ke yi a ofishin hukumar zabe ta INEC a kasar mu Najeriya a daidai lokacin da ake shirye-shiryen gudanar da babban zabe na shekara ta 2023 tabbas wannan babbar barazana ce ya kamata gwamnatin tarayya ta ƙara tsaurara matakan tsaro akan ofishin hukumar zabe don ganin an gudanar da shirye-shiryen zabe lafiya ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Faruku Mahe Karoga kace yunkurin da jam'iyyar adawa ta PDP ke yi na neman kotu ta hana dan takarar jam'iyyar APC takara wai saboda zargin safarar miyagun kwayoyi shure-shure ne wanda baya hana mutuwa to rayuwar da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan hankali za mu rika karantowa
da wannan ne kan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice
Shugabannin kungiyar G20 na kasashe masu karfin tattalin arziki a duniya sun fara tattaunawa a yau Talata a tsibirin Bali na kasar Indonesia taron da ke fuskantar rabuwar kawuna sakamakon yakin Ukraine. Shugabannin za su fitar da wata sanarwa wadda galibin mambobin kungiyar za su yi Allah wadai da yakin da Rasha ke yi da Ukraine a cewar wani babban jami'in gwamnatin Amurka a wani taron manema labarai da safiyar yau Talata. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yau Talata cewa tsagaita wutar ainihi za ta faru ne idan Rasha ta janye dukkan dakaranta daga Ukraine tare da maidawa Ukraine ɗin ikon iyakokinta. Da yake magana ta bidiyo a taron shugabannin kungiyar kasashe 20 na G20 a birnin Bali, Zelensky ya ce jinkirin kawo ƙarshen rikicin na nufin ƙarin mace-mace a Ukraine da kuma ƙarin barazana ga duniya. A yau Talata rundunar sojan ruwa Amurka ta faɗi cewa ta gano 70 na man makami mai linzami da aka buye cikin buhunan taki a cikin wani jirgin ruwa da ke kan hanyar zuwa Yemen daga Iran. Wannan shine karan farko da aka kama wani abu a kasar da ke yaki tsawon shekaru yayin da yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma ta wargaje.
To da wannan ne kuma muka zo ga wato shirin ƙarshe. Insha Allah an jima za ku je mu dauke da wani sabon shiri inda za mu kawo muku rahoto akan taro da jam'iyyar APC take yi a birnin Jos kenan take kaddamar da yake neman zabinta na shekara mai zuwa. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Sa'ida Hamdun da ta shirya ta bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokacin Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Assalamu alaikum.